Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a harshen VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da kuma muryar arewa haka kuma kuna iya kama mu a lokacin da kuka so a radio Alpha da ke kuma si na kasar Ghana sai masu sami ma internet suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masauri assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi garo muke farin cikin jin ragaman shirin da wannan hantsi ba labaran duniya za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce yanzu kan batun yashi kogin Benue ba gudu ba ja da baya sai kuma a jamhuriyar Niger inda ake samun ra'ayoyi mabambanta game da yakuwar kayyade iyali da gwamnatin kasar ta fara kana muna dauke da shirin kallabi ta da Maryam Dauda sai Nazir Ahmed Hausawa da zai shigo da shirin sa Niger din na Amurka daga bisani mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Koriya ta Arewa ta saki harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asubahin yau dinnan Juma'a makamin ya bi ta kan tsibirin Hokkaido mallakin Japan kafin ya fada cikin tekun Pacific nan da nan kasar Japan ta yi amfani da kakkausan harshe wajen nuna bacin ranta ga Koriya ta Arewar saboda harba wannan makami babban jami'in da ke magana a madadin kasar ta Japan ya ce Japan fa ba za ta lamunta da takallar da Koriya ta Arewa take ta yi akai-akai ba wannan harba makamin ya zo ne ɗan kwanaki kawai bayan da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kakaba takunkumi mafi tsanani ga Koriya ta Arewar saboda shirin ta na nukiliya da kuma kin daina gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi kafan labarai ta Reuters ta bayar da rahoton cewa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya din zai yi zama a yau dinnan Juma'a da ƙarfe 3 na yamma kan harba makami na baya-bayan da Koriya ta Arewar ta yi motocin trailer dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tanarwa yaran da matsalar gudun hijiran ƴan Rohingya suka iya shafa sun nufi kasar Bangladesh inda dubun-dubatan ƴan kabilar Rohingya na kasar Myanmar da suka gudu ke fakewa a cewar cibiyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Alhamis zuwa yanzu ƴan kabilar Rohingya wajen su 400 ne suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh kuma a cewar hukumar kula da yara ta UNICEF wajen kashi 60 waɗannan adadin waɗannan mutane yara ne akwai tsananin karancin komai musamman ma wurin kwana da abinci da tsaftataccen ruwan sha a cewar Edward Beda wakiliyar UNICEF a Bangladesh kan tallafi da UNICEF ke turawa sun hada da ruwa da abubuwan tsaftace muhalli da kayan sawa da sauran abubuwan bukatun yau da kullum a cewar ta kuma akasarin kayan za su isa ne cikin makonni masu zuwa sanarwa samar da kayan agajin ya zo ne kwana guda bayan da sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana al'amarin da cewa tamkar kisan kare dangi ne ake ma al'ummar ta Rohingya
to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis cewa yana dab da cimma yarjejeniya da shugabannin majalisar tarayyar Amurka saboda kare wasu dubban matasa bakin haure daga barazanar kura shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su cikin Amurka ba bisa ka'ida ba ya ce to amma duk wata yarjejeniyar da za a cimma sai ta hada da gawurtaccen matakin tsaro akan iyakokin Amurka to muna nan muna kan nazarin wani tsari bisa sharadin samar da gawurtaccen tsarin tsaro akan iyakokin mu a cewar Trump a yayin da yake shirin tafiya jihar Florida saboda ya gane mu idaninsa irin barnar da mahaukacin guguwar nan ta Irma ta yi wannan kalamin da Trump ya zo ne ba da daɗewa ba bayan da ya rubuta ta kafar Twitter cewa bai samu cimma wata yarjejeniya ba da shugabannin ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa da ta wakilai kan batun dakatar da daukar mataki kan yaran da aka shigo da su cikin Amurka ba bisa ka'ida ba daka a takaice wanda gwamnatin Trump ta soke a makon jiya yayin da kuma ya baiwa majalisar tarayyar Amurka watanni 6 na ta kada ƙuri'a akan batun shugabar marasa rinjaye a majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer sun fadi bayan wata liyafar cin abinci a fadar White House da shugaba Donald Trump da daren ranar Laraba cewa sun amince su a gaggauta bullo da tsarin kare matasa bakin hauran waɗanda suka yi rajista ƙarƙashin shirin daka shirin da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bullo da shi don kare su daga kora.
ISIS ta yi ƙarin cewa ita ce ta kai hari da bindigogi da bamamai wanda ya sandiyar mutuwar mutane a ƙalla 60 jihar Alhamis a kudancin Iraki. Sama da mutane 80 kuma sun samu raunuka a harin wanda aka kai daura da nasariya headquarter lardin da kai da ke a cewar jami'an. Yan bindigan sun buɗe wuta a wani wurin cin abinci sai nan da nan kuma wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar da bam cikin wata mota daura da wani wurin duba ababen hawa a cewar jami'an. Uku daga cikin mamatan 'yan sanda ne yayin da kuma da dama daga cikinsu 'yan asalin ƙasar Iran ne waɗanda da yawa daga cikinsu sun je ayyukan ibada ne sannan suka ratse wurin cin abinci akan hanyarsu ta zuwa wuraren ibadar. A bayanin da ta fita inda take wato ɗauka alhakin kai harin, ISIS ta ce ta kashe 'yan shi'a dama sakamakon wannan harin.
Amurka za ta yi amfani da wani sabon.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce ba shakka wannan karon sai ta tabbatar an yashe kogin Benue domin ko mutane masu tarin yawa ambaliyar wannan teku ya raba da mahallinsu. Mataimakin shugaban kasar Najeriya ne Professor Yemi Osinbajo. Osinbajo ya yi wannan albishir din ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
We must do something about the Benue River. There must be effective dredging.
Dole ne mu yi wani abu cikin gaugawa akan kogin Benue. Dole ne a samar da kyakkyawan hanya wajen yashe wannan kogi. Za mu fara wannan aiki saboda yanzu kusan kimanin shekaru 40 kenan ko mafi ba a maida hankali akan wannan kogi ba. Wannan babbar matsala ce. Kazalika samar da magudanan ruwa shi ma wani babban al'amari ne zai taimaka kwarai da gaske. Mataimakin shugaban Najeriya kenan Professor Yemi Osinbajo ke magana kan matakin da gwamnati za ta dauka wajen yashe kogin Benue biyo bayan wani gaggarumin ambaliyar ruwa da ya daidaita da dama daga cikin mutanen jihar Benue. Kwararru irin su engineer Dr. Hussein Hassan na ganin muhimmancin wannan mataki amma ya ce akwai buƙatar a yi la'akari da wasu abubuwa.
To amma idan za a yi la'akari da yin wayansu abubuwa wanda muke kira kamar cewa ba fa dam saboda hifarcin wayansu ruwa daga ciki kuma a yi kyakkyawan sabe. Domin akwai wani wuri wanda yake buƙatar zurfafawa akwai inda ko baya buƙatar a zurfafa shi sosai. Ai rashin zurfafa kogi yakan sa kawai kogi take tafiya. Yanzu in zan baka alal misali idan ka je gadan Azare za ka samu kawai ruwan duka-dukansa bai wuce mita biyu ba. Amma idan ka so kasar Bade za ka sami ya kai kamar mita hudu ko mita ya. To za ka samu a wancan wurin yana ambaliya ya fi shiga gonaki a kan yadda a kasar Bade yake. To saboda haka zurfafa shi a wancan wurin zai sa ya ke
a bana dai jihar Benue ce tafi kowace jiha a Najeriya fuskantar matsalar ambaliyar ruwa inda hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta ce kimanin mutane 110,000 ne ambaliyar ta raba su da gidajensu. Al'amarin da yasa aka fuskanci matsalar jin kai. Kwararru a fannin bada agajin gaggawa irin su Ibrahim Bulama Daciya na kungiyar Red Cross ta Najeriya na kara nuna damuwa kan irin wannan al'amari.
Musamman ma idan aka zo batun taimakawa cikin gaggawa. Yanzu kamar ambaliyar ruwa a irin yankunan nan namu, za ka gani cewa na farko tukunna gidajen da ake da su yawanci gidajen ƙasa ne. Na biyu hukumomi yanda za su dike tsaye domin su taimaka wajen agazawa mutane waɗanda suka samu wannan ambaliyar kafin a zo ma mutane sun tagayyara. Za a ce ko babu mota ko babu waɗanda za su zo su yi aikin. Da dai sauransu al'ummar mu har yanzu ba su ma san menene ne agajin gaggawan ba. Idan aka ce batun abin da ya samu na gaggawa za ka zo ka iske kafin a zo sai an kwana kafin a kawo agaji to kaga babu maganar gaggawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.
Har waje dum malan kajala inda ka kwaje kazanta kaje kazanna cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyalan ka zage
to agar Hassan mai na kaina ka mai na kaina kafin mu ci gaba a shakata da wannan wannan batu haka yake daga batun yashi kogin sai kuma jamhuriyar Nijar inda ma'aikatar kula da al'umma ta fara yekuwar kayyade iyali domin bincike ya nuna cewa yanzu a kasar ta Nijar ana haihuwa ba kakkautawa a wuri daya kuma kasar ta tana fama da sukurkucewar tattalin arzikin kasa wannan yasa gwamnatin ta fara wannan yekuwar abinda malama addini a kasar suka sa kafa suka fitali da shi ga sulan mu na barma da karin bayani a cikin wannan rahoton
Join Tilaberi Maradi Tawa Zandar da Dosane ayarin haɗin gwiwar jami'an gwamnati da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da wakilan kungiyoyin mata da na matasa zai zagaya albarkacin wannan yekuwa da aka kaddamar domin jan hankula a game da batun tsarin iyali. Madam Kaffa Rakiyatu Christelle Jacou ita ce ministar al'umma.
Mata ko basu shela kwal ba ya kamata a ba su incin da za su samu kuɗi su kama ma mijin su ko yara za a kai lakwal bai kai ba mace ta ce mana mai gida kawo kudin lakwal ba armi na yara ya kamata a bacci saboda yarinya in ta yi armi tana da shekara 12 ko shekara 13 in ta je wajen aihuwa akwai matsala akwai zancen mace da namiji in sun kai armi yara nawa ya kamata su samu su daidaita paske mun ga yara da yawa cikin gari in an kaihe su sai a bar su su taye su da kansu su bi dai abinci.
Sai dai wasu malaman addinin Islama na adawa da wannan yunkuri domin a cewar Sheikh Shitu Isa,
annabi rahama ce mai armi mata masu aihuwa masu nuna mana soyayya ranar kiyama, mace la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sai kowa yawa a bayan kasa sannan saurara ka shiya masana tattalin arziki na musulmi da wanda ba musulmi ba sun ittifaki a inda mutane suke da yawa na ake samun ci gaban kasa kun mun gane haka a shin da India a yau.
Malam Jibril Isa Bana, wani mashawarcin ministar al'umma a game da addinin musulunci, na ganin mutane na yi wa batun tsarin iyali mummunar fahimta.
Kayi alfahari da taro na banza wanda baya da amfani, balantana manzon sallallahu alaihi wasallam ayi tsammanin zai yi alfahari da adadi mutane ga su taro amma ba su da amfani komai. A hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana, mumin mai karfi yafi alkhairi, yafi kusantuwa da kasancewa wanda ke da soyayya tsakanin shi da Allah akan mu'mini raggo.
Taka rawa da bazar kasashen yammaci na daga cikin abubuwan da wasu malamai ke zargin jami'an shimfidar da tsarin iyali da shi. To amma masu ra'ayin wannan tsari na cewa ba haka abin yake ba.
Ba zance ne ba na wani zancen Bature. Tura da kansu almajirai ne na abubuwan da ke da kwai sane-sane da ilimi na Alkur'ani, su suka dauko suke neman su gyara rayuwarsu su da kansu.
Alƙalman kididdiga sun yi nuni da cewa yawan al'ummar Nijar da ke miliyan 18 a yau zai linka zuwa miliyan 40 a shekarar 2035. Alhali kasar na daga cikin mafi talauci a duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo na ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwanmu Dr. Bilkis Usman Faruk ta babban asibitin gwamnati da ke birnin Tarayya Abuja. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To dakta, yanzu bari mu koma ga fannin inda kika kware, wato kan inda kike aiki na radiology, daukar hoton nan. Ko zaki dan yi ma masu sauraron mu bayani akan irin wannan fannin naki da kike aiki?
Eh, to shi wannan fannin radiology kama aiki ne na likitanci wanda mutum ne kana ganin shi amma baka san abin da ke damu shi a ciki ba. Sai dai ce maka kaza ka yake ji, amma wannan fanni na radiology zai haska ya leka ya ga cikin jikin mutum ya ga wani irin ciwo ne yake damu mutum. Yadda har
kama wace irin cuta ce za a iya tura mutum ya je ya dauki irin wannan huta?
Eh, to sai kala daban-daban. Akwai ciwon kashi da za a yi na X-ray da in mutum ya yi accident ya kare ya ka yi hoto. Akwai hoto da za a yi na ciki kamar scanning. Ciwon ciki ya da nesa do za mu leka cikin da na'urorin mu na computer a gani ya yi daidai ba a cikin ka. In ma haihuwa ne za a iya zaman jariri yake a cikin ya girman shi yake a cikin cikin irin wani abubuwa. Sannan ko cikin kanka yanzu in aka yi accident kuma duk akwai na'urorin da za a iya sa a gani ke faruwa. CT scan da MRI duka za su duba cikin kwakwalwa da kuma duk sauran cikin system a duk za a iya yi a cikin ba. Kai hatta cikin hanyoyin da jini suke ji suke tafiya za mu duba mu gani abu da yake ko a rike yake ko me ya toshe shi yake kawo wannan matsala.
To yanzu likita, kamar akwai mata ko ƴan mata da suke sauraron ki kuma suna da sha'awar su yi aikin likita amma suna jin tsoro saboda suna gani ko yana da wahala ko kuma dai akwai wasu abubuwa da ke tauye su ko kuma iyayensu ba su san masu ba su je su yi, musamman mata, wani kira za ki yi masu waɗannan matan da kuma iyayensu?
Eh, to babban kiran da zan yi miki in ka fara sanin kanka kai wai wannan mace ce wannan namiji ce ba za ka yi nisa ba a rayuwa. Kuma wannan fannin aikin likita ko a musulunci yana ɗaya daga cikin ayyukan da aka yarda mace ta yi saboda ciwo zai iya samuwa da kowa, mace har wani ya ce zuwa da shi wanda sai ma mace ba ta ce wani namiji ya duba ta ba wata kila wurin da ciwa yake ba inda kake ko kowa ya da kowa ya gani bane ke in mu matan ba mu tashi mun je mun yi karatun ba to wa zai duba mu wa zai duba ƴaƴan mu wa zai duba iyayen mu mata wa zai duba ɗan uwan mu eh karatu yana da wahala yana da abin nan akwai tsawo amma dole ne mu mata su tashi mu ma mu karatu ne saboda mu taimaka wa ƴan uwan mu mata kuma iyaye wanda su ba sa san yaran su mata su je su yi kuma abin da nake tambaya akwai lokacin da wani ya zo da matan shi sai ce cewa wai shi yana neman dole sai mace ta taimaka tsakani to aka nemo ni na zo zan mata tsakani to idan muna hira da su haka yana ta ai dole sai mace sun shi to ba dan maka wani tambaya daya ta matan nan naka ka ba ta yi kai makaranta ko kuma yaran ka mata ka ba su je su yi makaranta to inda in ba ka bane suna zuwa irin wannan karatun yara ku zo ku nemi wasu su muku to shi ne sai mata sun tashi mun tashi ko dole ya kamata dole a tallafa mana mazajen mu ya kamata dole su tallafa mana iyayen dole su mata su tallafa mana saboda in ba mu yi ba waje dole sai a bar mu maza kenan to ina kira ga mu matan kanmu da kuma iyayen mu da mazajen mu bar ma iyayen su mata su je makaranta su bar matan su je makaranta saboda ko kana tada mai yau kai ne baka bar matan ka ta je makaranta ba yanzu zamani ya riga ya canza in ka faɗi ka mutu ba ne zuwa kan ƴaƴanka in matanka ba ta da yanda za ta riƙe kanta da ƴaƴanka sai ka an wulakanta a gari sai sai sa irin da muke mata kowa ya tashi nemi abin kanshi ya tashi karatu a nemi ilimi
to dokta a matsayinki yanzu na likita kamar waɗanne irin matsaloli ne kike gani suka fi shafan mata musamman ta fannin kiwon lafiya
eh to kamar ne yake ita mace dai halitta ne na Allah ne daraja saboda ita Allah ya dora ma wannan din ya zan ce reproduction kaman yada al'umma kuma wannan abin yana tare da shiga matsalolin shigewa matsalolin ciki matsalolin haihuwa matsalolin abin nan duk suna tattare da mata wanda su maza ba damuwarsu ba ne wanda kuma su irin nasu damuwar da ba saboda so, amma wa'innan matsalolin mata za ki da yawanci a ce mata kamar yanzu a irin kasashen mu na
masu tasowa
mata sun bi statistics yanda mata suke mutuwa wurin haihuwa wurin akan daukan ciki akan abubuwa da a related to haihuwa ya shiga abin is very high to mata suna cikin haɗura da yawa saboda yawanci rashin ilimi da kuma da rashin samun kulawa
Jama'a masu sauraro a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin baƙuwar tamu Dr. Bilkisu Usman Faruk da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa sautin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu kuma mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Babu kulawa ta gari ga yadda ake gudanar da ayyukan gidan kulawa da tsofaffi marasa lafiya inda mutane takwas suka mutu sannan akwai lauje cikin nadi game da farashin da ake biya. Labarin ya ci gaba da cewa ana ci gaba da kalubalantar waɗanda ke jan ragamar gidan kula da marasa lafiya tsofaffi inda marasa lafiya takwas suka mutu bayan guguwar Irma. Kalubalen ya zo ne daga jami'an jiha da kuma na gwamnatin tarayya sakamakon gazawar su kan matakin da gwamnati ta yanke akan kuɗaɗe da kuma yadda ake tafiyar da gidaje irin waɗannan na marasa lafiya a gidan da ke Hollywood da kuma gidan kula da tsofaffi da ke Miami. Jami'an gwamnatin tarayya da na jihar sun fara gudanar da binciken munanan laifuka sakamakon mutuwar majinyata takwas a gidan jinyar mai suna Rehabilitation Center at Hollywood Hills. Jami'ai sun fitar da wasu marasa lafiya daga gidan jinyar har guda 115 a wannan makon. A ranar Laraba da ta gabata kuwa hukumar kula da ayyukan lafiya ta Florida wacce ake kira ACHA a taƙaice ta ce za ta rufe gidan jinyar na wucin gadi. Sai kuma mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ziyarci wuraren da guguwa ta lalata a Florida. Labarin ya ci gaba da cewa a jiya Alhamis shugaba Trump ya ziyarci unguwanni a Naples, Florida, inda guguwar Irma ta lalata inda yake fada wa mazauna yankin da su koma rayuwar su kamar yadda take a baya gwamnatin tarayya na tare da su 200%. Trump ya fada wa taron jama'a a yayin da yake tafiya akan hanya cewa muna kaunar waɗannan mutane zamu dawo kuma zamu taimaka musu shugaban ya ƙara da cewa ina sanar da ku muna kaunar ku kuma zamu kasance tare da ku 200%. Wannan dai ita ce ziyarar shugaban ta uku a wuraren da masifa ta afkawa a cikin waɗannan satuka tun bayan guguwar Harvey da ta afkawa Texas da kuma Louisiana sannan da Florida waje Irma ta afkawa sai kuma jaridar New York Times jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya tabbatar da goyen bayan sa kan dokar kare waɗanda ake kira dreamers wato ƴaƴan bakin haure marasa izini da aka shigo da su Amurka ba da izini ba labarin yace a safiyar jiya Alhamis shugaban Trump ya tabbatar da goyen bayan sa ga dokar da za ta kare yara bakin haure marasa shaidar izinin zama daga mai da su kasashen su na asali amma kuma zai ƙara ƙarfin tsaro akan iyaka bayanin na Mr Trump a Washington da kuma Florida ya tabbatar da cin mai rajejeniya da yayi da shugabannin jam'iyyar Democrat a garin Laraba bayan zamancin abincin dare da suka yi a White House. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa. Daga Enugu jihar Yobe maganar gaskiya mai kamata gwamnatin tarayya ta zuba ido tana kallon inam da kanu yana abin da ya ga dama ba domin duk wani sharida da kotu ta bashi babu wanda bai karya ba dan haka yana da kyau gwamnatin Najeriya ta daina jan kafa wajen kama wannan shugaban tsagera
Ahmad Wado baban yeri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya wannan fadace da ake ce wallahi tallahi da laifin ma hukumomin mu tunda ba za a samu a rika ce doka da oda din nan indai da abu doka da oda to kuma duk wanda yi ba daidai ba a ce an hukunta shi na kasa ga an hukunta na sama ga an hukunta na kasa ko bai talautin sa ne arziki ya yi ga an hukunta talaka in yi laifi talaka ga an hukunta ne arziki in yi laifi haka ne arziki ga an hukunta mai sarauta idan yi laifi mai sarauta ya dukkan cikin mutum komai mukamin gwamnati ya yi laifi an hukunta ya to ba a yin haka a Najeriya domin da ana haka wallahi babu abin da zai faru na mun kama fadace don wannan fada yin tashi akan talakawa ke karewa masu arziki kowa ya gudu wanda suka haɗa fadan kowa ya gudu
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America mai magana Lawali mai kimar balle gudu local government jihar Sokoto Najeriya ina son ku isa min wannan sako nawa da ƴan kungiyar neman Biafra ina kira da Ohaneze Indi Ibo kungiyar dattawan Ibo da kuma su matasan daga wannan hawatuka ta neman a basu yankin kasar ina kira gare su da su shiga taitayen san inda dare ya yi musu
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Audu Toyo daga Dama Turu a jihar Yobe to a ra'ayina na yau dangane da masu karin haƙƙin Biafra wannan abu ba zai haifar musu da ɗan ido ba saboda zaman Najeriya sun ci amma daurin ki daya shine mafi ala a dukkanin al'ummar Najeriya gaba daya
to don wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice to a takeice headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Korea ta Arewa ta saki harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asubahin yau dinnan Juma'a makamin ya bi ta kan tsibirin Hokkaido mallakin kasar Japan kafin ya fada cikin tekun Pacific motocin trailer dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tanada ma yaran da matsalar gudun hijirar ƴan Rohingya ta shafa sunifi kasar Bangladesh inda dubbin dubatan ƴan kabilar Rohingya na kasar Myanmar da suka gudu ke fakewa a cewar cibiyar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis
to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madon kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da yake gabatarwa sai Cubahiro Jiro ne da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan na duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo.